بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الله سبحانه وتعالى بإساك هذا مؤونا يمشي نلي تنين شرين دترى ga watan Zulqa'da, ko da takwas ne? 28 ga watan Zulqa'da shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 21 ga watan 8 na shekara ta 2017 a lissafin miladiyya. Darasinmu na 51 a karatunmu na littafin فضل الإسلام مال محمد بن عبد الوهاب تردى شرح إنسا نا مال صالح ابن عبد العزيز ابن محمد علي الشيخ حفظه الله تعالى ما كن ديقى بات منطقة أكان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها wannan babi na babin wujubid dukhuli fil islam. Bayan ya kawo mana ayoyi, ya fara kawo mana kuma hadisai da suke nuni akan wajibcin shiga addinin musulunci. Kuma addinin musulunci in an fade shi a wannan babi, mun sha fada cewa ana kallon ma'anar ta bangare biyu, ko musulunci da sunansa, ko kuma musulunci a hakikaninsa. Wajibi addinin da mutum zai zo da shi ran kiyama gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama na farko sunansa musulunci, na biyu ya zama koda sunan musulunci ne to hakikaninsa ya zama shi ne hakikanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Kada mutum ya zo da musulunci amma kuma ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba, to Allah ba zai karba ba. Karkashin wannan hadisi ne na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Karkashin sa malam ya bayyana mana cewa idza tabayyana dhalika fal muhdathatu qismani, muhdathatun fid dunya muhdathatun fid din. To zamu tashi inda yake wa tanzimu umuri dunya taratan yadkhulu tahta qa'idati al masalihi al mursala, nan ne ko dama yace amma al muhdathatu fid dunya fa laysat mashmulatan bin nahyi. Abinda ya shafi fararrun abubuwa a cikin harkar duniya, to wannan hanin bai shafe su ba. Wali hadha as-sahabatu tawassa'u fi umuri dunya, shi yasa muka ga sahabbai sun yalwata sosai a cikin lamarin duniya saboda hani bai zo a kansu ba. Kuma wannan hadithin da aka ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, to a bangaren duniya ake nufi, a bangaren addini ake nufi, abinda za a samu lada a sai ce ala wafqil maslahati, sun yi wannan gurgudan yadda maslaha ta hukunta. To za mu tashi inda yake wa tanzimu umuri dunya taratan yadkhulu tahta qa'idati masalih al mursala wa taratan yadkhulu tahta qa'idati al aslu fil ashya'i al ibah. Na'am, bismillah. في الأمور العملية نعم المكتوب هو كذلك العلمية ولكن هو خطأ. نعم في الأمور العملية نعم كجارة والنور كنت أريد أن أفضل في الأمور العلمية أبايا بذلك منانا يساكي سوى في الأمور العلمية مهارين يمدما الأمور العلمية سنة أمور الأقائد وكيش يسوشن الأمور العملية عملية أجارة lamun din ce yazo da ita kafin mim ame da mimun kafin lam al'amaliyya na aiki طيب بس جزاك الله خير to in dai kun gane abin da kuka yi makon da ya gabata ya bayyana mana cewa lamurran duniya ba sa cikin abin da wannan hadisi ke magana akai ko to kuma ya ce mana shi yasa sahabbai har suka fadada sosai cikin al'amuran da suka shafi harkar duniya sun yi abubuwa sun fara da abubuwa sosai ci gaban al'umma ci gaban rayuwa ta musulmi tunda suna zaune suna rayuwa da makota suna rayuwa da wasu kasashen suna da rayuwa da wasu al'ummomin da suna da ci gaba a rayuwarsu to a samar da musulmi su ma su samu wannan ci gaban a duniya wannan duk ba cikin abin da wannan hadisi yake da alaka da shi haka shugabannin musulmi su yi tsare-tsare a tattalin arziki su yi tsare-tsare a harkokin soja su yi tsare-tsare a harkokin abin da ya shafi gudanar da rayuwa yadda al'amura ba su saba ma shari'a ba amma a kirkiri sabon abubuwa da rayuwa za ta yi dadi wannan duka yana cikin abin da ya halatta babu wanda ya hana shi a shari'ar musulunci to shine sai yake cewa dan ya samu mana wata ka'ida dalibin ilimi zai amfana da wannan duk da shi ya janye ya ce ba nan ne wurin tattauna wannan ba amma mutane da yawa ba su san waɗannan al'amuran ba harkoki ne da suka shafi usulul fiqh ya kawo mana su anan ya ce wa tanzimu umuri dunya kinsa da tsara al'amuran duniya taratan wani lokacin yadkhulu yakan shiga ne tahta qa'idati karkashin ka'idar da ake kira al-masalih al-mursala wa taratan zamana bayani wa taratan wani lokacin kuma yadkhulu tahta qa'idati yana shiga ne karkashin ka'idar da ake kira al-aslu fil ashiya'i al-ibahatu wa laysa hadha bi mawtin bayan zalika kun gani sai ya cire ya zare anan gurin yace ba nan ne wurin tattauna wannan ba amma dai yayi mana ishara ne saboda muhimmancin mawdu'in da kuma cewa akwai buƙatar a ce dalibin ilimi wanda ya riga san wannan matsalar da ma ya tsallake ta ba sai ya damu da ita ba wanda bai sani ba kuma akwai buƙatar a yi masa bayanin me asalinta tunda ya mana magana akan abin da ya shafi al'amuran duniya kuma wannan hadisi na hani akan bid'a bai shafe shi ba saboda ba ta cikin bid'ar da aka hana ko da bid'a ce a lugar larabci a farar da wani abu da da ba a san shi ba to amma in yana da alaka da harkar duniya to nan ba haramun ba ne to sai ki so yi ba mu ma ka'ida akan wannan cewa dama irin waɗannan al'amuran tsara su da ya shafi duniya gudanar da su sawa'un ba iya magana abin da shafi mulki ba ga masu gudanar da mulki ko da a gidanka ne yau kai kadai cikin gudanar da rayuwarka in dai wannan abu akwai maslaha a cikinsa ko kuma ka kalle shi ta ɓangaren ka'idar al'aslu fil ashiya'il ibaha to dama a ƙarƙashin wannan ne hujjar waɗannan abubuwa suke tasowa shine kawai abin da ke so faɗa to amma menene al-masalih al-mursala al-masalih jam'in maslaha ne in an ce al-masalih jam'i ne mufradinsa shine al-maslaha maslaha kuma abinda ake mai da ita tana da ma'anoni da yawa da malamai suka yi magana a kai manfa'a al-khair diddul maslaha duk waɗannan lafuzza sun zo a cikin bayanin me ake nufi da maslaha maslaha shine duk abin da yake alheri ne ko abin amfani ne abinda ake cewa common interest na al'umma shi ake nufi da maslaha abinda yake zai jawo wani amfani ga al'umma baki daya ko ga kanka ko ga gidanka duk ana kiransa maslaha in ka fassara shi da amfani yana da kyau kuma akwai misalai da dama ƙarƙashin wannan da zaka shigar ƙarƙashin wannan umumin ma'ana din duk abin da yake mai amfani ne duniyarka zai haɓaka maka rayuwa ta kowane irin ɓangare kuma babu wani hani na shari'a da yace kar a yi amfani da shi to wannan ko an samu umarni cewa ayi shi ko ba a samu ba zai shiga karkashin maqasid na asali na shari'ar musulunci an fahimci wannan to sai a ce wannan abun ya halatta saboda amfanin sa ma'ana kaga dai ba nassi ne yace ya ku wadanda suka yi imani ku yi amfani da kaza ba amma amfanin aka kalla cewa zai yi amfani ga mutane kuma sannan ba a samu haramci ba sai a ce to shikenan amfani da shi wannan shi yake nufi da maslaha ta wannan bangare din kishi yasa da ma shine mafsada duk abin da zai kawo kuma barna to ko nassi yayi magana akan sa ko bai hana ba to shi kuma zai zama haram kamar magana da muke yi yan kwanakin nan dangane da abin da shafe zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na rahama ga al'umma yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kamar da Allah madauki bamu labari yana halatta wa mutane abin da yake dadada masu tsarki yana haramta musu miyagun abubuwa masu kazanta masu datti marasa amfani shi al-khaba'ith mummunan abu to malamai sai suka ce kenan duk abin da yake mai amfani ne mai tsarki to ko mun samu sunansa a shari'a ko ba mu samu cewa halal bane to a je a amfani da shi halal ne saboda ya shiga karkashin wannan sunan general suna na abu ne mai amfani kuma mai tsarki duk kuma abin da yake mai cutarwa ne kazanta ce to ko an faɗi sunansa a shari'a ko ba a faɗi sunansa ba to ya shiga karkashin wannan al-khaba'ith sai zama haram ai mun taba wannan zancen har muke magana cewa masu tattauna akan hukuncin shan taba su ta magana akan cewa ai shan taba har ka ji wani bahaushe na cewa ai karashiya ce cin ki banza barin ki banza wai karashiya wannan ba haka bane ta shiga karkashin saboda duk masu hankali sun yi ittifaqi duk mutanen da suke da hankali sun hadu akan cewa taba tana cutarwa sawa'un likitoci ne ko ba likitoci ba yau da wanda ya dandana ya ji da kuma wanda bai dandana ba ya ji wani ya faɗa an san cewa taba mai cutarwa ce to dan karka go kana neman menene nassi ko ka ce wani yana shan taba kai masa nasiha sai ya ce maka aya ko hadisi ka san aka wasu ke ya kawo mana aya ko hadisi da ta ce taba haram ne a bani sunan taba a qur'ani in ba haka ba ba zan daina ba sai a ce musu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya halatta mana abubuwa masu tsarki masu dadi marasa cutarwa to kuma ya haramta mana dukkan abubuwa masu kazanta masu cutarwa masu datti waɗanda ba su da amfani tsakaninka da Allah taba tana da amfani ko yana sha zai ce maka ba ta da amfani shi ma so yake daina ya kasa ko ba ka zai ce ba sai a ce to tunda ba ta da amfani kuma tana cutarwa dan za ta tambaye shi tana cutar da kai ko ba ta cutar da kai duk abin sa zai faɗa tana cutar da shi mutum ko likita ne yana sha zai gaya maka cewa tana cutarwa to tunda ko tana cutarwa sai a ce to ta shiga cikin babin haramun lidukuliha tahta musamma al-khaba'ith wa huwa labhun an yashmalu ashya'a kathira ko yawa lafazi ne gamamme ya kunshi abubuwa da yawa to wannan shine irin misalin abinda ko a sa abu a wannan babin duk fararren abu to ko mukan da su duk fararren abu ashe in yana da alaka da harkar duniya ba harkar addini ba to sai a duba in yana da amfani alheri ne ga al'umma to sai a halatta shi saboda amfanin sa mun gane ko ya shiga karkashin abinda ake kira al-masalihil mursala ko kuma a sa shi a karkashin al'amuran da ake cewa ko ka'idar da ake cewa ai asalin al'amura shine halal sai idan an samu nassi da ya haramta su wannan kuma mun sha magana akan wani ita ma ka'idar to menene ake nufi da al-maslahatul mursala maslaha kamar da na ambata mana shine alheri ko amfani da makamancin waɗannan abubuwa sun ce kafin ka san me ake nufi da maslaha mursala an ce mursala me ma'anar mursala abinda shari'a ta sake shi an ce irsali da ma ka saki abu to sakin da ake nufi anan shine in mun faɗi abubuwan da suke shiga kashi ɗaya tare da wannan maslaha mursala din insha Allah za ku gane sosai malamai suna cewa maslaha dangane da karɓarta da rashin karɓarta lura da ita da rashin lura da ita a shari'a za ka su kashi uku abinda ake cewa maslaha za ka su kashi uku أكوي مصلحة معتبرة أكوي مصلحة ملغة تسنكم سي أكسام المصلحة المرسلة مصلحة معتبرة إتشي مصلحة الشريعة تلو رد إتا أكسام نسي دينون سوى أبو كذا أكوي مصلحة كينسا لوراد مقاصد عام نشريعة معنى منفوفين شريعة كنسم شريعة المسلمين بابو شريعة دتكيتا داتي وادلا يوتن أدم كما ديك أبن ديكي مي أمباني تو شريعة تايد داي أمباني ديشي مدن بابو أبن دا يكي كيشيان تروان نن أمباني تبنغرم برنا أتي ونن أبو مي أمباني كما بابو ونن أبو ديهانا شي تو أجال متاني سي أمباني ديشي to akwai maslahohi ai da muka sani an gina makasidin shari'a akan su maslaha kamar guda biyar kiyaye addini ko kiyaye rayuwa ta dan adam ransa kiyaye zurriya kiyaye dukiya da kiyaye hankali waɗannan su ne guda biyar ai kuna ji malamai suna faɗar su to waɗannan اعتبرت الشريعة شريعة تالو رد وأن أبو بوا دك أبن ذي كيغا أكياي الديني أكولدشي كري لالاشي سواء أكوي نسي أكن أيها الذين أمنوا كوي كذا كوبا أفتابا إن دي كي أوني الديني تو شريعة تالو رد وأن أبو كما ينس كين أبو بوا دا ذا أئيا لورادا إلا أتكين أبو بوان سأئي كياسي شيني أبنى كيمي دا مصلحة مؤتبرة مصلحة دا شريعة تكليتا تسنياتا مناسبة للاستنباط الأحكام حكا أبنى جا في كياي أنكلي واجبيني أكياي أنكلي نن أدو كاركاشن ونن واجبيني حكومومي سسادو حرام ني أشاقايا حرام ني أشاقيا duk inda aka san hanyoyi ne da ake shigo da kwaya to a haramta amfani da waɗannan kuma a wajibtawa duk al'umma cikin ƙasa su hada kansu wajen yakar wannan abu a cikin al'umma kada ya domin in aka bar shi ya du to za hankulan mutane zai lalace ka'ida ce ko ta shari'a maslaha ce babba ta shari'a a kiyaye hankalin dan adam kar a bar shi ya lalace kun fahimci wannan abu zaka duk dokoki da za a sa na a hana shan kwaya da tallanta da shayarwa da shigo da ita da sauransu a ƙarƙashin wannan ake yin su haka nan kuma kiyaye ran dan adam duk ba mu buƙatar wani human rights organ duk muna da waɗannan abubuwa a cikin shari'ar ran dan adam yana da kima duk abin da zai sa kar a zubda jini shi yasa za ku ga malamai suna cewa haramun ne fita ta waye zanga-zanga ga gwamnati da sauransu saboda me zai jawo wa wanda bai ji ba bai gani ba za a zubda jininsa to kuma shari'a tana lura da wannan abun ba a wasa da shi lalle a hana mutane fitar da za ta sa a kashe su tunda kun ga akwai umumin shari'a wala tulqu bi aidikum littahim kar ku jefa hannayenku ko kanku cikin abin da ke halaka ne kallon wannan ya isa sawa'un kai fardi ne ko jama'a baki ɗaya duk abin da zai sa ka halaka ka jefa kanka cikin hatsari to haramun ne saboda rayuwarka za ta iya halaka ta salwanta haka nan kiyaye zurriya kiyaye zurriya shine annasal yawa duk abin da zai sa al'umma su haɓaka da ci gaba da ƙaruwa wannan a tabbatar da shi abin da zai jawo mutane su takaita haihuwa ko su daina haihuwarsu shari'a ba ta yadda da wannan tsarin ba an bai wannan abin yawa abu na ƙarshe shine kiyaye dukiya duk abin da zai jawo dukiyar al'umma ta lalace to shi ma ana kiyaye ta an fahimci abin a sa doka kada a yadda da kaza kar a yadda da kaza to waɗannan sune misali na mai maslaha al-mu'tabara maslaha da shari'a ta kalle ta ta dube ta ta bata lura ta musamman akwai kuma abubuwa da ke ƙarƙashin wannan duk suna shiga ciki al-maslahatul mulgha maslahar da shari'a bata kalle ta ba bata yadda da ita ba bata dauke ta ba duk da hankali zai iya cewa me zai hana a kalle ta amma shari'a ta yi watsi da ita to ita kuma wannan ba za a yi amfani da ita ba suna ba da misali da cikin littafin usulul fiqh idan mutun yayi zihari akun san hukuncin zihari ko me hukuncin zihari in mutun yayi mutali me ma'anar ziharin kai ya kwatanta matarsa da wata muharramiyarsa kamar uwa yace yau ya kalli matarsa yace ke dinnan a wurin sa kamar yadda uwarsa da ta haife shi take haramun gare shi yace haka matar take a wurin sa wannan shi ake ce ma zihari suratul mujadila mun san al-mulki ya kawo mana ya fadi ka'idar mai mutun zai na kafara wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'mina min qabli an yatamassa fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ba mu'mina sannan Allah mulki ce zalika tu zalikum tu aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir sai ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati fa it'amu 60 miskina kafarata nau'i uku ce sai aka fara da yanta bawa ko dauna sai Allah mulki sai ce wanda ba shi da bawan da zai yanta to sai azumi guda 60 a jere kafin ya taba matarsa wanda ba zai iya ba to shine sai aka ce masa ya ciyar da miskini 60 to waɗannan abubuwan sun zo da sharadi ai ko ba cewa aka yi ko kaza ko kaza ko kaza ba cewa aka yi wanda bai samu kaza ba yi kaza wanda bai samu kaza ba yi kaza to sai suka ce malamai suke bada misali a nan idan mutum mai dukiya ne mai mulki misali babban mutum yana da bayi idan ya yi zihari sai malamai su ce maslaha dangane da shi in dai ana yin kafara ne don a tsoratar da mutum to maslaha dangane da babban mutum mai kuɗi shi ne a ce yayi azumi ba ya yanta ba domin yanta ba arhani a wurinsa an fahimci abin duk abin da yake da alaƙa da dukiya zai iya zuwa kullum ma ya ta zai haɗu kuma tun da ya aura a ranar ma ne ko ba haka bane sai malamai su ce maslaha dangane da wannan in dai so ake a tsoratar da shi to a ce masa yayi azumi kwana 60 zabi na tsakiyar nan ba na farko ba to amma shari'a ba ta yarda da haka ba ma'ana shari'a ba ta kalli wannan maslahar ba ta yi watsi da ita da Allah ya dora wannan dokar bai ce masu kuɗi su koma azumi kar su yanta wuya ba don haka wannan sunan ta misali ne na me maslaha ce amma mulgha wanda shari'a ce watsi da ita ba a kallanta ina fata kun fahimci wannan to yanzu mun samu misali na maslaha mu'tabara akwai kuma maslaha wace iri wadda akai watsi da ita to akwai kuma maslahar da shari'a bata ce komai akanta ba sakata an hashar'u shari'a ta yi shuru bata ce babu nassi da ya karfafa babu nassi da ya hana ko ya ilga'i irin wannan misali to wannan ita ake cewa maslaha mursala duk abin da yake mai amfani ne mai fa'ida ne akwai wani dalili general dalili da za a iya jefa shi a ciki amma babu wani abu wanda ya khassasa shi magana a kansa to shi ake cewa maslaha mursala kamar yanzu irin waɗannan abubuwan da muke bada misali a kansu na rayuwa yanzu ga sunan harkar ci gabanmu na zamani yanzu ya kai mana irin waɗannan abubuwan a cewa za a tafi hajji a jirgin sama saboda sauƙin zuwansa za a yi abubuwa dai gashi yana da alaƙa da ibadar kuma yana da alaƙa da rayuwa abubuwa da dama yanzu misali da muka bayar makon da ya gabata abin da ya shafi traffic light harkokin asibiti abubuwa da dama dai yanzu rayuwarmu in ba ƙarƙashin maslaha mursala ba abubuwa da dama ba za su shiga halacci ba an fahimci abu to ko su shiga ƙarƙashin wannan abun duk abin da jama'a za su farar da shi a duniyarsu ba a addini ba a duniya don amfanin cigabansu to zai shiga ƙarƙashin irin wannan abin da ake kira maslaha mursala ko kuma ya shiga cikin wannan ka'ida ta biyu ita ce al-aslu fil ashiya al-ibah ina fata yanzu kun gane me ake nufi maslaha mursala din yanzu yau mursala ma'ana wanda aka sake ta ba a ce komai akan ta ba to sai a duba in mai amfani ce shari'a ta shi da ita amfani ce ta in ba zai amfani ce sai a yi to menene ka'idar al-aslu fil ashiya al-ibah ita ma wannan sananniya ce ana kiranta al-bara'atu al-asliya الدليل العقلي duk malaman usul suna kiranta haka ko a ce albara'atul asliya ko a kira ta wannan suna kamar da ya kira ta annan al-aslu fil ashiya al-ibah asali nan abinda ake nufi halin da ake kai kafin zuwan shari'a shine ma'anar al-aslu halin da ake kai kafin zuwan shari'a kafin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi a matsayin manzo yazo da dokoki ya ayyuhal ladina amanu if'alu kaza ya ayyuhal ladina amanu la taf'alu kaza misali akwai abubuwa idan mutane suke yi akwai abubuwa da muka san suna da amfani muna yin su yau da kullum to da shari'a ta zo sai aka yi shiru a kansu ba a ce komai ba ba a hana ba ba a yi umarni ba to waɗannan abubuwan a wannan babin a babin aqida ko a ce ko a kowane babi ma farkon abin da ake kallo sai a ce wannan abun menene shi tukuna in ibada ce ake yi ana bautawa wani abu ko ana bautawa Allah ko da wani irin yanayi ne kafin shari'a ta zo da shari'a ta zo sai ba a ce komai a kansa ba to zuwan shari'an nan ya rusa wannan ibadar duk abin da yake bauta shi ake yi wa Allah ko ake wani abu wanda ba Allah ba ma da zuwan shari'a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'an nan to duk wata bauta ta zama haramun sai wadda shari'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ce Allah ya ce a bauta masa da ita kun gane wani misali yanzu ana aikin haji irin na jahiliya ko ba haka ba to da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda irin aikin hajin ya fara tunda ibada ce tunda manzon Allah sun zo da irin nasa an bambance ya zo da irin Allah madauki ya aiko shi dashi shi nake nufi to wannan shine sabuwar shari'a inda ibada ce sai a je komai da ake yi da sai a dauki iya wannan ibadar kar abautawa Allah da komai sai abin da Allah ya dashi to anan shine zancen man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu duk abin duk mutumin da ya fito da wata ibada tunda yanzu ibada asalinta haram ce sai wanda Allah ya ce ai to in ba ta cikin wanda Allah ya ce ta zama haramun ta zama bid'a to biyu sai a duba in abin ba ibada ba ce menene kenan mu'amala ce ci sha kwanciya tufatarwa aure sauran ko da ke banda aure aure yana da istithna'in sa cikin ka'idojin usul da suka ambata dan suna fadar wannan al-aslu fil ashiya al-ibaha illa al-abda al-abda wa ana nufin abin nan saduwa da mace yawa bid'u ahadikum ai kun san wannan hadisi yawa to ban da shi wannan shi asalin sa sai an yi aure kar ka je ka ce za ka mu kowace mace kawai shikenan a sai an yi aure mun kalle wannan mutawa sauran mu'amuloli da saye da sayarwa da ci da sha da sa tufa asalin komai na mu'amala to duk abin da shari'a ba ta ce kar kai ba to ya halatta je ka kai zan wannan kaida ma'ana kenan yanzu muna zancen mu'amaloli me za mu ci me za mu sha me za mu tufatar da kanmu me za mu saya me za mu sayar ya za mu mu'amaloli a rayuwa abinda zaka fara nema samu abu shi ne akar maka Allah ko tambaya zaka yi shin me abu kaza shari'a ta zo da haninsa ne in mu'amala ce in akwai hani sai a gaya maka in babu hani je kai kayanka wannan ba a lissafa a ce da kaza da kaza da kaza komai in dai mu'amala ce to wannan shi ake nufi da wannan al-aslu fil ashiya al-ibaha yawa Allah ya amfara shi ne ya halatta Allah mulki ya gaya mana wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya. Malamai suka ce muna kallon lakum din nan. Sanaba lakum li naf'ikum li maslahatikum li maslahatikum li naf'ikum. Allah ne ya halitta duk abubuwa da kuke gani a ƙasa Allah ne ya halitta don amfani. In na ci ne na sha ko sha na tufatarwa ko sha. Ana karɓar wannan ka'ida ta al-aslu fil ashiya al-ibaha ana iya mata dalili shar'i wannan shi ne kamar wannan aya ko kuma a ce al-bara'atu al-aqliya rashin zuwan dalili da ya hani ko a ce ad-dalilu al-aqli wato dalili na hankali hankali ne dallana akan halaccin abu kaza ko da nafsi da zuwa Allah ka kun gane wannan yawa to yanzu dai zancan da muke shine ƙara abu ne ko da salihin mutsala yanzu kun gane
ko mu taso a ƙarƙashin shi ne da su yi ajiya ayyuka shikenan dan ka tsawon gwamnati mutun ne shi kadai a gidansa yana so ya kirkiri wani abu sabo to ya duba in dai ba ibada ba ce abin nan sai a duba zai amfani ga mutane to ayi kawai ya halatta an babu jabu karkace wai sai an nemo maka nassi yana da amfani kuma ba ibada ba ce to aje ayi in ku akwai cutarwa to sai a sa masana su auna amfanin da cutarwa to shi kuma sai a gabatar da wanne ne yafi amfani an banci abu yau to shi ne sai ke cewa walaysa hadha bi mawdini zalika sai ce ammal muhdathatu fi ddin amma fararrun abubuwa a cikin addini fa hiya mardudatun jumlatan wahida to su kalma daya kawai haramun ne in dai fararen abu in a cikin addini ne to ba wata tattaunawa kawai idan a ce ba a so baka fi annabi iya ba ko ba haka ba mun wannan shi ne abin da zaka kalla to in dai ibada ce sai a ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan ibadar abautawa Allah da ita eh ya zo da ita ina nassi ga shi shikenan ka tsallake sai a ce bai zo da ita ba ba amma ni ina so in ko kuma mun saba iyaye da kakanni haka muka tashi sai a ce a ga tsoron Allah kar ka fi annabi biya an ban jabi to sai mutum ya bar shi shi ne abin da ke nufi haramun ne jumlatan wa walaysa li ahadin an yuhdisa hadathan fiddi babu wani mutum da yake da iko ya farar da wani abu a cikin addini a sawa'un akana dhalika alhadathu في الأمور العلمية في أمور العقائد وجن في أمور العقائد تفسير نيري كينا في الأمور العلمية ديتي وانن بابو بمبنشي وانن لما رن دعشي قد شي فارد شي دين كو أباب أكيدا ني كو كما أباب أيوكا شيطة أنا كنت أنا كسا بيديو أي كمان ديزو يكاكا سامنا بدا aqadiyya da bid'a kuma amaliya yau to wannan ba bambanci wannan bid'ar da ake zance fararren abun ko a bangaren ilimi ne ai mun yi tattauna akan bambanci tsakanin mas'aloli inna aqida ne a kira su ilmiya ko in kuma na ibada ne na fiqhu a kira su mene amaliya mun sa wannan zance abinda wasu malamai suke kira masailun usul ko usuluddin da furu'uddin ake kira littafan fiqhu a ce littafan furu'a yau wasu malamai suna da mulahaza akan wannan musamman malam ibnu shamia yana magana akan babu asali taqsimin addini zuwa ga usul da furu' duk da dai kamar da na sha ambata mana shi ma kansa yana amfani da wannan istilahi kuma agun malaman usulul fiqh yana nan suna amfani da shi amma wanda yafi shi dukka shine a ce masail ilmiya da kuma masail manne amaliya to su yake nufi anan in an ce ilmiya din ana nufin na aqida mas'alolin da abinda ake so daga gare mu shine mu san su mu yadda mu karba mu imani da su ai kun ga wannan sune na aqida ka yadda da Allah wujudan ma'ana ta bangaren wujudinsa haƙƙinsa na rububiyya haƙƙinsa na uluhiyya haƙƙinsa na asma'i wa sifat ko ka yadda da mala'iku ka yadda da littattafai da annabawa ranar ƙarshe yadda da kaddara yadda da abinda za a yi kafin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama kananan abinda za a yi a kabari duk wannan ina muka same su labari ne ai ba cewa aka yi mu je wani abu ba ce aka yi mu yadda akwai ko to shine abin da ake da al ilmiyat shi kuma abinda za a ce if'alu la taf'alu wannan shine abinda ya shafi amaliyat na aiki ku yi kaza ku bar kaza to duk abinda za a farar da shi sabo a cikin addini gefen addinin sawa'un wata aqida ce sabuwa kamar aqidun da muka tattauna akan su kwanaki aqidar khawarijawa farariya ce aqidar shi'a farariya ce ko aqidu sufaye fararrun abubuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai san mu'tazilawa ga sunan asha'ira maturidiyya duk wannan abubuwan kungiyoyi din duk fararrun abubuwa ne kun ga wannan sune misali na ilmiyat abubuwa kuma na ibada waɗancan ɗin sun kunshi wasu abubuwan ibada sun kunshi wasu abubuwan a aqida ɗin galibin an fi samun abubuwan ibada a gefen sufaye yawa saboda su hanyarsu sun ɗauka ne ta tazkiyatun nafsi akwai abubuwan aqaid ɗin fararru sannan kuma akwai jumla na azkar sababbi ko jumla na nafilfili wanda ba a taba su da asali, jumla na biyayya mutlaka ga shugabanni malamai misali, to waɗannan abubuwan a babin ibada ne. In aka farar da wani abu sabo wanda babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai zo da shi a matsayin addini ba, to ba bambanci wancan din da wannan, duka muhdathat ne wanda su ake magana akan su, kuma haramun ne a bautawa Allah da su. Muje gaba. Sai ce fa idan hadha alhadith, don haka wannan hadisi, yustadallu bihi ala butlani kulli aqidatin muhdatha. Wannan hadisi asali ne da zaka iya amfani da shi wajen nuna rashin kyan da bacin duk wata aqida wanda take farariya. Duk wanda yazo da wani sabon abu, wannan sabon abu ne, to in dai akwai aqida a cikin sa ko akwai wani aiki da za a yi, to a bayyana cewa wannan abu ba daidai bane. Yustadallu bihi ala butlani kulli amal. Haka nan kuma za a kafa hujja da wannan hadisi akan bacin kowanne aiki. Yutaqarrabu bihi ila Allah, wanda za a nemi kusanci zuwa ga Allah da shi. Muhdathin, wanda aikin kuma farare ne. Wannan muhdathin sifa ce ta amal, ma'ana ala butlani kulli amalin muhdathin yutaqarrabu bihi ila Allah. An fahimci abin? Yawwa. Da haka duk wani abu da mutum zai fare shi ko kuma wani ya fara shi ba shi ba, shi dai ya zo ya aiki da shi, in dai fararen abu ne, to bid'a ne wannan abun, kuma wannan hadisin ya yi nuni akan haka. Allah sa an fahimci abu. Sai ce faman jaa, nan na bar wasu abubuwan su bayanan da nake so, za mu zo kansu. Malam ya bayyana su nau'o'in bid'a, bid'a kufuriya da bid'a da ba ta kafarta mutum da sauransu, duk za mu zo nan gaba insha Allah. Nan zai kawo mana misalai ne na waɗannan bidiyoyin na ilimi din da kuma na aiki. Sai ce faman jaa bi aqidatin muhdathatin, don haka duk wanda yazo da wata aqida farariya, ka aqaidil khawariji, kamar aqidun khawarijawa, awil murji'ati ko murji'awa, ko awo ne ne ha mu to rubutun ne yasa shi wani iri أو المؤولة للصفات، نعم، أو المؤولة أو المؤولة للصفات، كما سو تاويل صفوفي، ما سو تاويل صفوفي، من ذا سوشي أي ألا بتشنت أسامة سو أن صفة بق يصف أن تكنس الكذابة للي أتشنز إذا ما أبو كذا هو أبو كذا ده فدا أبو كذا كيني في أي ما كون ده قبته مباد مسالم وانغو أكون ده جي ودا أبدا نسي أقوله كوبا كوبين شكوبا ko an manta ma na ba da aiki sai abin jika tafsiri har nace na ba da misali tafsirin jalalai kaje ka bincika duk inda aka ce wallahu yuhibbu ko a ce wallahu yuhibbu sabirin wallahu yuhibbu almuhsinin kaje me aka fassara wannan wuri akai sai ka zo ka faɗa insha Allah ko ka rubuto mun yi magana ne akan ash'ariya ko yadda suke fassara siffofi a ina jin aladdarasin abin nan ne da abin ya kama mu ko ran alhamis da muka yi magana akan ibnu daqiqil eid saboda ya shiga wani abu na tawilin siffofi da aka zo kan maganar alghaira yawa cewa Allah madaukaki yana da kishi sai tawilin wannan wuri yace ba haka ya kamata a ce ba su saboda masu tanzihin Allah ga yadda suka tafi zuwa shi ne ina jin ya jan muka wancan zancen yawa. To asha'ira ba sa fassara, ba sa karbar duka as-sifatu al-ikhtiyariya, la yuthbitunaha. As-sifatu al-ikhtiyariya sune as-sifatu allati tata'allaqu bi mashi'atillah, sifofin da suke da alaka da mashi'a, wanda in Allah ya so yayi, in Allah ya so ba zai ba. Misali Allah ya ce yana san wani, Allah yana tare da wani, ko yawwa, wannan ba sa yadda da su, sune musu tawili, sai su fassara su bi lawazimiha, shine ka'idar su, ko su fassara su bi sifatin ukhra ko kuma bi lawazimiha, wannan shine abu biyu suke yi, su fassara da lazimi lazimi, kamar yanzu wannan wallahu yuhibbu sabirin, ka duba kamar suratu Ali Imran, inna ma kana qawluhu, ko wannan wuri sai Allah mai ce wallahu yuhibbu sabirin, to malam mai abin nan mai jalalai ne sai ya ce yuhibbu sabirin ay yusibuhum, ma'ana zai ba su lada. Haga in ana san mutum me ake masa lada ake bashi, to kaga wannan lazimin son sai suka fassara shi da shine abin da ake nufi, ba so din bai, suna ganin ba za a dangana wa Allah soyayya ba, Allah ba a cewa na soyayya, saboda wai soyayya rauni ne a zuci. Kaga wannan fassara soyayya irin ta dan adam ce a dangana wa Allah, sai kuma aka kore. Kuma da dai a babin aqida mun san wannan maganganun mun shayin su. To mu kyale mu je gaba. Sai ce awul muawwalatu lisifa aw nafi sifati, ko kuma masu kore siffofi din, aw fil qadari, ko masu bid'a ta qaddara. Bid'ar qaddara nau'i nawa ce? Akwai yan qadariya annufatu, masu kore qaddara, yawa mu'tazilawa da shugabanninsu, da kuma yan jabariya, su kuma masu wucewa, masu wuce iyaka wajen isbati, ko cewa Allah ne ya komai ma gaba daya har ayyukanmu duk Allah ne, haka in kai laifi kawai kaje baka da komai, baka da laifi, Allah ne Allah kyauta. Wannan menene yanzu shi ma kun ga ai ba a samu wannan zamanin manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da wannan aqidar ba. Yawwa, to nan bid'a ce, shine yake fada aw fil qadri fil jabri aw nahwi zalika, shine jabri shine yan jabriya, aw nahwi zalika ko makamancin wannan. Sai ce fa innahu yuqalu lahu, to wanda yazo da irin wannan bid'ar yuqalu lahu, sai a ce da shi hal kana ala hadha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam, lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan wannan, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai wannan, ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da irin wannan aqida. Fala budda an yaqula, to ba makawa wannan mutumin zai ce maka la, walakin hadha huwa alladhi yajibu iltizamuhu. Yace ai ba haka Annabi ya faɗa ba, to amma kuma ai wannan shine wajibin abin da ya kamata ne. Yanzu misali wancan misali ne bayar na wallahu yuhibbu sabirin, ce ai yuhibbuhum, ko sai ce to yanzu kwa ce Allah yana soyayya kamar ku irin soyayya da kuke son ƴaƴan ku, son matan ku, ai haka zai ce? Sai ce Allah bai faɗa ba, amma kuma ai hakan ya wajaba a faɗa. To tambayar da za ka yi masa dan Allah, in ana zancen in a nitsa za ka tambaye shi, kace to kada ka ce Allah bai faɗa ba, amma haka ya kamata ya faɗa. Yanzu dan Allah baka ji kunya ba, ka ce ga wata magana kai ka san ya kamata a cikin ta, Allah ya faɗe ta bai san ya kamata ita ce ya kamata ba. Na taba ku kissar da malam Ibn Qayyim ya kawo a cikin As-Sawa'iq al-Mursala, babban littafin nan mai fa'ida sosai. Akwai wani kawun ko dan uwan malam Ibn Taymiyyah, malam Muhammad Sadr Ali Ibn Taymiyyah, an tattauna da shi, ya tattauna da wani masu ta'awilin sifa, da ya tambaye shi akan sifar istiwa'i. Ina jin in ban manta dai sunan ba haka yake, yace ya tambaye shi akan sifar istiwa'i, suna tattaunawa. Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, sai ce me zaka ce kai akan wannan? Sai ce ai istiwa'i anan abinda ake nufi shine istaula. Istaula, kun san istaula? Kai rinjaye akan abu, kai rinjaye, ma'anar rinjaye kamar a ce an yi zaɓe kashi, kai ne yanzu shugaban wuri kaza, shine ma'anar istaula, ya hau shugabancin wuri kaza. Sai ce haka ake nufi. To shine sai malami ya tambaye shi, ce dan Allah zan tambaye ka, wannan lafazin da ka faɗa istiwa'in, Allah ya san cewa shi ya fi dacewa ko Allah bai sani ba? Sai mutumin haka ya dimu da nauyi, ka ce Allah ya san abu, bai san abu ba, ko ba haka ba ne? Sai ce in ka ce Allah ya sani, kuma ya sani ɗin, ko in dai hakan ne, don ba abin da Allah bai sani ba, to in Allah ya san cewa istaula ita ce tafi a faɗa ba istawa ba, to me yasa Allah bai faɗi istawa ɗin bai faɗi istaula? Sai ya faɗi istawa kai, me yasa bai faɗi istaula ba ya faɗi istawa? Shin shi Allah ya san wannan shi ya fi dacewa, amma ya amfani da wanda bai fi dacewa ba? Yanzu kai ka gano Allah ya san abin da ba shi ya kamata ba a Qur'ani, sai ce a ba haka nake nufi ba. Sai ce to ko ba haka kake nufi ba, aqidar ka haka take nufi, shi yasa aka ce ma ka tuba, ka girmama abin da Allah madauki ya faɗa. in Allah ya faɗa abu baka isa ka zo ka ce nan gun ku da haka ya kamata a ci gyaran Allah Allah ba a ci gyaran sa la a lafazi la a halittar sa Allah kyauta mana maganin dai suna nan mu kyale wannan mu je sai ce hal kana hadha ala amri nabi hal kana ala hadha amru nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an yaqula la walakin hadha ولكن هذا هو الذي يجب التزامه لأجل ألا يسبب للشرع كذا أي دمو سو مكي مسألك كي شريعة كر أدنغ نامتا كذا دا كذا تواي أدنغ نامتا شي ما فتر شي أدنغ نامتا وما كبير يزو لدي شي دم ذاكو شي ألا ينا دهنو دم ذاكو شي ألا ينا دفسكا ai wanda aka san yana da hannu wanda aka san yana da fuska shine dan adam don haka mu korewa Allah sai mu ce abinda ake nufi da hannu shine al-qudratu iko haka suke faɗa al-qudratu to shi ma nan sai a tambayi mutum shin Allah ya kai kafi Allah sanin kansa kafi shi kuma sanin lafazin da yafi kamata a yi amfani da shi akan bada labari akan kansa dole mutum mai hankali ne zai ji kunya da kansa yace kai lamarin nan ba zai bai kamata ya zama haka ba sai ce ai so muke mai tanzihi mu tsarkake Allah daga adangana masa kama kamance shi ne da dan adam sai a ce to dama ai babu wanda ya fada shi da ya fadi yana da sifa kaza ya gaya mana kaida laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir haka duk abin da zaka tuno ba shine Allah ba dan haka in an ce Allah yana da hannu shi ya fada da kansa a cikin alqur'ani ka fada kai shiru abinda aka hana ka shine ka ce hannu irin na mutum hannu irin na kaza wannan da yana jin mun shazancan ya kamata mu kyale shi haka har ran alamis ina jin har mun misali da maganar giwa da sauransu ko kafar giwa da kafar sauro au an yunzih Allah jalla wa ala an kaza ko kuma muna so mu tsarkake Allah ne daga kaza da kaza ila akhiri yace har zuwa karshen da irin waɗannan abubuwa da suke fadi sai ce wali hadha kana min al-kalam al-hasan dan haka yana daga cikin magana mai kyau masalan fi ba'd as-sifati ما قاله والد الإمام الجويني بابا الإمام الجويني الإمام الجويني عبد الملك بن عبد العزيز الجويني عند أكي سمع إمام الحرمين بصبه دي أتبعين لمنشي أمكة دا مدينة با لمجاورته يأتب زماء أمكة يأتب زماء مدينة كما يكو يروى كنا أكي سمع إمام الحرمين بصبه دي لمنشي با Imam al-Haramain al-Juwayni yana cikin malamai na mazhab Shafi'iyya kuma kana muta'assiran bal laysa faqad muta'assiran min al-muqarririn li al-madhhab al-Ash'ari yana cikin malaman mazhabar Ash'ariyya na tabba ku kissar sa shine ne yana huduba din nan wani masa tambaya ko yana huduba yana cewa ba a cewa Allah yana sama sai wani dalibin sa ya masa tambaya sai akramaka Allahu ni kuwa ina da tambaya kullun na tashi addu'a sai in ga na rasa yadda zan yi sai na daga hannuna sama kun ce ba za mu ce Allah yana sama ba amma me yasa muke yin haka ya Allah mu daga hannu sama shine ya sauko daga kan munbarin ya kasa bada amsa wannan shine sababin tubansa har ya rubuta takaddu yayi bayanin tubansa cewa yayi nadama akan bin wannan harka da ya bi to mahaifinsa ake zance yanzu shi din ya rasu a shekara ta 478 حيث قال إن ديكي سوى إني لما تأملت تأويل الصفات لوكس إن نلو ردا أبن ديشا في تأويل صفوفي وجدت سينا سامو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن كسر الوانا ما قنا كائدا سيمي دا ديكما أولا باب نميكي تتونا شيما حيفين الجويني شيكي فاتن وانا yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatlu alquran ya kasance yana karanta alqurani wa fihi ayatu sifati a cikin alqurani kuma akwai ayoyi da suke magana akan sifofin Allah ko babu akwai wa kana yasifu Allah jalla wa ala fi ahadithihi kuma a maganganun sa shi a hadisan sa shi ma yakan siffanta Allah yana fadin Allah da sifofi kaza Allah mai siffa kaza ga sunan da yawa wa inda husahabatu kuma sahabbansa suna nan tare da shi suna nan tare wa minhum alhadiru daga cikin su akwai ƴan binni wa minhumul bad daga cikin su kuma akwai ƴan kauye alhadiru ba ana nufin wanda yake halarci ba hadiru ƴan binni ake nufi ana ce musu alhadar har yanzu alhadar mazauna manyan garuruwa badawa kuma su ne mutanen kauyuka a cikin su akwai ƴan birni wa minhumul bad wa minhumuz zaki wa minhum ghayruz zaki cikin su akwai masu kaifin kwakwalwa akwai kuma waɗanda masu saukin fahimta sama sama wa minhumul aqilu akwai manya masu hankali wa minhum duna zalika akwai kuma kananan yara nan ba yana nufin cikin sabai akwai mahukata ba ana nufin akwai manya akwai kuma kanana wa minhum man qad yatasawwaru shay'an ghayra adh-dhahir a cikin su kuma akwai wanda zai iya suranta wani abu wanda ba shine yake bayyana ba ma'ana ba shine apparent meaning ma'ana da take bayyana daga zahirin alqur'ani ma'ana wani in yaji wata aya hankalinsa zai iya tafiya wani wuri ya halarto wani tunanin daban ba wannan shine ba wanda ake iya fahimta mubadaratan wato mubasharatan daga fahimtar ayar ba wa minhum man qad yatasawwaru shay'an yawwa wa minhum man la yatasawwaru illa adh-dhahir akwai kuma wanda ba abin da yake fahimta sai wannan zahirin da ya gane daga cikin apparent meaning na alqur'ani ma'ana ka ce kusa da literal meaning na alqur'ani wanda dai daga an karanta lafazi abinda hankalinka zai tafi zuwa gare shi kenan akwai wanda iya abin da yake fahimtowa kenan falam yakun yutbi'u dhalika bi ashiya'a tasrifuha an zahiriha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karanta ayoyin nan ba mu taba ji an ruwaito mana cewa yana bin bayan waɗannan ayoyi ko yana bin bayan hadisansa da ya faɗi siffofin Allah madaukaki ya bi bayan zancen da wata magana da za ta kau da waɗannan lafuzza daga ma'anoninsu ba kamar misali wannan lafazin in ya ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa ba a san sau nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta wannan ayar kuma a gaban sahabbai bai taba ce musu ya ku jama'a in kun ji na karanta wannan ayar in nace ar-rahmanu 'alal arshi stawa kul fa kuka je kuka dauki cewa istawa din nan irin yadda ku kuke ganewa a'a istawla ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wannan to ko a wannan ko a wani bai taba yin irin wannan bayanin ba sakin zancen yake yi asali kawai yana fadin yadda zance yake fadalla ala anna nusus al-ghaibi wannan ya nuna mana kenan ashe nassoshi na ghaibi wajibun al-imanu biha wajibi ne ayi imani da su ala zahiriha akan zahirin yadda suke karka canza musu ma'ana duna ta'wilatil muhdatha banda tawili da aka farar da su ngani aka farar da su wanda ashe kenan tunda ba a yi su ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe farar da su akai wannan yana nuna maka cewa sanin menene aqidar magabata akan waɗannan al'amura wajibi ina tuna wannan nasu yana daga cikin nasoshin da ne amfani da su a rubutun da ne a rubutun masters wannan shine asalin abin da nayi na tafsirin Tabari ba dan wani abu nake ba da labarin ba dan munasabar da alakar da abin yake na tabbatar bayan binciken da nayi babu wani sahabi guda ɗaya da aka same shi ya taɓa tawilin wata sifa ta Allah duk ayoyin alqur'ani tafsirin Tabari dai kun san tafsirin Tabari juz'i 30 din a cikin sa ne aiki gaba ɗayansa daga farko har ƙarshe duk wata aya duk wata riwaya banda hadisai da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya riwayoyi da aka roto daga sahabbai da riwayoyi da aka roto daga tabi'ai sune al-asar in dai suna da alaka da asma'i was sifat to suna tattara akan su ne aiki gaba ɗayan su babu inda aka ce ga wani sahabi ya faɗi wata aya tana da alaka da sifa sai ya canza ma'anar ya ce ba haka ake ne ballantana har ya zama an samu wani manhaji da za a kafa hujja da shi a ce ai sahabbai sun yi tawilin sifofi don haka wannan shine abin da ya kamata mu bi duk tawilin sifa to sabon abu ne ba shine abin da aka samu daga sahabbai ba ballantana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokaci ya kusa bari mu karasa wannan yace wa hadha alladhi qalahu haqqun wannan abinda malam baban aljuwaini ya ambata haqqun gaskiya ne wa min jihatin ukhra ta wani bangaren kuma fil masail al-amaliyah to mu tsaya nan tunda ya kawo zancen al-masail al-amaliya ko dama neman gun tsayawa muke kun ga kenan mun gama da al-masail wanne al-ilmiya yawa masalolin da suke da alaka da ilimi a ma'ana masalolin aqida dan haka yan uwa musulmi aqidar musulunci garai take tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda dai ya isa mutun ya shiga aljanna da shi ina nana ta mana wannan kaida yawa tana da muhimmanci wani bawan Allah yana sauraron karatukan nan har waya yi min daga wani gari yake cewa yaji ana nana ta wata magana maganar cewa abinda ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su shiga aljanna to ya wajaba mu ma ya ishe mu isha da bai gane abin ba sai da yaji wannan magana cewa ashe ne duk abin nan fadi tashin mu so muke mu shiga ina aljanna muke so to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sahabbai sun shiga da me suka shiga iya abin da yake wancan zamanin to dan haka ba mu bukatar sabon abu kafin mu shiga aljanna amma shi wani abu to Allah ya kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu kuma akan hanyar daidai wannan magana tana cikin littafin risala fi ithbati listiwa'i wal fawqiyya na abi muhammad ibn yusuf aljuwaini shi baban malam aljuwaini din a shafin sa na 30 risala fi ithbati alistiwa'i wal fawqiyya anan ya fadi wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amura Allah ya kara mana ilimi kuma mai amfani Allah ya kara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da amana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
to dama asali wannan ba ne musulmi bane kalmomin dama za ka ga galibi masu irin wannan sai baka ji suna cewa wani idan an yi hatsari bai mutu ba wai he cheated death ko baka taba jin wannan ba ai dama wanda ba musulmi bane suke faɗin wannan abu to ba kalmomin musulmi bane it's not untimely a ni ban san ni wani musulmi na faɗin wannan musulmi na faɗin haka a gargaba da sunan wani to kuskure ne jahilci ne ai yana cikin abin da kullum muke so dama mu faɗakar din ya zama cewa wato waɗanda ba su san karatun addini ba kuma ga su ko suna shugabanci ko su ne manya masu jagoranci ba su san waɗannan abubuwan kuma suna da abokai waɗanda yake ba musulmi ba wani lokaci sukan ɗauki ɗan irin wannan lafazin a gunsu ba tare da wani niyyar su ce su faɗi wannan abun za ka faɗakarwa za a yi musu yanzu ka ga ai kai ba ka faɗa ba ko ba ka ba saboda ka san hukunci haka duk wanda yake halarta irin waɗannan wuri su ba zuwa irin wannan wurin kaga ba zuwa suke ba ko ba ka ba ne da ka aikin ka ne tunda ka sani insha Allah sai ka faɗakar da shi to Allah ya sa mu da shi barakallahu fiki insha Allah.